Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 10 ga watan Agusta. To a yayin da hukumomin da abun ya shafa ke cewa sun shirya tsaftin gudanar da zaben cike gurbi na sanata a Bauchi gobe Asabar, wasu ƴan adawa na cewa
muna da korafe-korafe musamman muna zargin ana yawo ana sayan kuri'un mutane ana ba su kuɗi 5,500. Kowa ya san wannan jihar.
Za kuma aji cewa wasu daraktocin hukumar tashar jirgin ruwan Najeriya sun kawo ziyarar aiki Amurka kamar kowace ranar Juma'a. Kuma Maryam Dauda na tafi da shirinta na kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma ya shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa tana shirin mai da martani kan sabon takunkumin da Amurka ta saka mata dangane da amfani da makaman guba da ake zargi ta yi a kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da 'yarsa a Burtaniya. Moscow ta kwatanta matakin a matsayin haramtacce, tana mai cewa ba ta da hannu kan lamarin da ya auku cikin watan Maris, inda aka sami Sergei Skripal da Elsa Yulia dukkansu biyun sun suma a kan benci a birnin Salisbury na Burtaniya. An cutar da su ne da gubar da ake kira Novichok, wacce aka kira a zamanin da ƙasar take tarayyar Soviet. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta ce Amurka na amfani da wannan batu da gangan wajen ƙara ta'azzara wato zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu. A ranar Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da sanarwar ƙaƙabawa Rasha wannan sabon takunkumi. Ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan agaji irin su Save the Children da Doctors Without Borders suna ci gaba da nuna matuƙar fushinsu tare da yin Allah wadai da dakarun da Saudiya ke jagoranta wajen kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi waɗanda suka halaka aƙalla mutum 43 a ranar Alhamis a Yemen, waɗanda aksarinsu ƙananan yara ne. Aƙalla mutum 60 ne suka jikkata baya ga waɗanda suka mutu. Ɗaya daga cikin makamai masu linzami da aka harbo ya faɗa akan wata motar bus ɗauke da ƙananan yara yayin da suke komawa gida daga wani yawon shakatawa da makarantarsu ta shirya. Hotunan talabijin sun nuna ƙananan yara a cikin asibiti jina-jina waɗanda sanadiyar ɗimon da suka shiga haskaka sayin kuka, yayin da wasu ke ta birgima a ƙasa suna jiran a kai musu ɗauki. Amurka dai na goyon bayan dakarun da Saudiyan ke jagoranta ne, waɗanda ke kaikaitar 'yan tawayen Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan ƙasar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce sun yi na'am da suka ce za su binciki wannan lamari kuma suna samun haɗin kansu. An tuhumi shugaban 'yan adawan ƙasar Zimbabwe Tenda Biti da laifin tanzara jama'a wajen tada tuhusuma da kuma ayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar mai cike da rudani ba bisa ka'ida ba wanda aka yi a makon da ya gabata. Yayin da isa kotu a Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe, Biti wanda tsohon ministan kuɗi ne ya ce za su ci gaba da wannan fafutuka. An maido da Biti gida daga ƙasar Zambia mai makwabtaka da Zimbabwe, inda ya je neman mafaka bayan da hukumomin Zambiyan suka ki amincewa da buƙatarsa ta zama a ƙasar. A wani labari na daban kuma, wata sabuwar jam'iyyar adawa Afirka ta Kudu ta nemi gwamnatin ƙasar ta kori dukkanin baƙin da ke zaune a ƙasar. Tana mai ikirarin cewa su ne suke aikata laifuka tare da haifar da matsalar rashin aikin yi. Sunan wannan sabon jam'iyya African Basic Movement. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Palestine sun ce ƙungiyar Hamas da ke mulkin yankin Gaza ta cimma wata matsayar tsagaita wuta da Isra'ila a daidai lokacin da ɓangarorin biyu ke gab da fantsama cikin yaƙi. Gidan talabijin mallakar Falasɗinawa da Hamas ya ce an cimma wannan matsaya ce bayan shiga tsakani da Masar da wasu shugabannin yankin suka yi. Wani jami'in Falasɗinu ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ɓangarensu zai mutunta wannan shirin tsagaita wuta, muddin dai Isra'ilan ita ma ta yi hakan. Ita dai Isra'ila ba ta ambaci cewa an cimma wata matsaya da Hamas ba, amma dai wani jami'inta da ya nemi kada a faɗi sunansa ya musanta cewa an cimma wata matsaya. A jiya Alhamis, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da jami'an tsaron kasar bayan da Isra'ila da Hamas suka kwashe kusan daukacin dare suna harbawa junansu makaman roka. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta fara daukan wasu sabbin matakai na kirkiro da rundunar soji ta sararin samaniya nan da shekarar 2020 da nufin zama cikin shiri domin barazanar da ka iya tasowa a wannan sabon filin daga. Yayin da yake jawabi a ma'aikatar tsaron ta Pentagon a jiya Alhamis, Pence ya ce lokaci yayi da za a rubuta wani sabon babi a tarihin dakarunmu domin su zauna cikin shiri zuwa fagen daga na gaba, yana mai cewa lokaci yayi da Amurka za ta kafa dakarun duniyar samaniya. Shugaba Trump dai ya sha kiran da a kafa rundunar ta sama jannati a matsayin wani sabon reshen soji domin Amurka ta samu damar mamaye sararin na samaniya. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa, Senator Brian Schatz dan jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Hawaii ya kwatanta wannan batu a matsayin shirme.
Mahmud Lallo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, gobe za a gudanar da zaben ciki gurbi na dan majalisar dattawan Bauchi ta Kudu. Hukumomin da abin ya shafa dai sun ce sun kintsa tsaf. Abdulrahman Muhammad Gareka.
Domin tabbatar da nasarar gudanar da zaben, hukumar zabe ta INEC ta shirya da kuma gudanar da taro na masu ruwa da tsaki da suka hada da bangarorin jami'an tsaro, shugabannin jami'an siyasa da kuma yan jarida. Kwamishinan 'yan sanda mai kula da ayyukan zaɓe daga headquarter ofishin 'yan sanda a Abuja, Ahmed Ilyasu, ya buƙaci 'yan siyasa da su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro domin gudanar da aikin zaɓen cikin nasara.
Zancen zaɓe da za a yi ba, muna kiran haɗin kan kowa da jami'an tsaro da duk wanda yake da hannu a cikin wannan zaɓe. Kuma kowa ya gargaɗi mabiyansa da waɗanda yake suna da muhimmanci a wannan zabe a bi doka. Idan aka kiyaye doka, insha Allah za a yi abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana. Amma ba za mu yarda da wani wanda yake zai kawo tashin hankali ba ko zai zama kasa a wajen wannan zabe.
Tuma hukumar zaben ta INEC a jihar Bauchi ta bakin jami'in hudda da jama'a Muhammad Yahaya Salihu, akwai ma'aikatan zabe guda 3,000 da za su yi aiki a rumfunan zabe guda 1,900 a zaben na gobe Asabar in Allah ya kai mu.
Za a yi amfani da mutane kaman akalla mutum 3,000, tunda muna da rumfan zabe wajen 1,900. Ko a takaicen takaitawa za a amfani da ma'aikata wadda ba zai gaza mutum 3,500 ba.
To kaman daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne za a fara wannan zabe?
Za a fara zaben ne da karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na yamma.
Wasu daga cikin wakilan jami'in siyasa da na zanta da su sun bayyana gamsuwa da kuma yin kira don tabbatar da gaskiya da kuma tura takardun zabe rumfunan zaben akan lokaci.
Mahmud Babamaji, NNPP State Secretary, Bauchi. Na ji daɗi kwarai da gaske yadda ita hukumar tsaro da ita hukumar zabe ta tara dukkanin masu ruwa da tsaki akan wannan hidima ta zabe. Kuma mu abin da dama muke bukata kenan daga bangaren jami'an tsaro. To daga hukumar zabe abubuwan da muka yi la'akari da shi shine abin da mu muka gaya musu kan cewa ya zamana lallai kayan zabe ya samu halarta akan lokaci ranar da za a yi zabe.
Sunana Salisu Ahmad Barau, jami'ata ta Green Party of Nigeria. To alhamdulillah, da farko zan yi godiya wa Allah da ya sa har su jami'an aikin zabe na kasa suka kira wannan taro ya yi kyau. Ina musu godiya kuma Allah ya sa su zamanto masu adalci. Mu jami'un wato na adawa muna da korafe-korafe, musamman muna da tabbacin ko kuma muna zargin ana yawo ana sayan kuri'un mutane, ana daukan namban wato katin zabensu da nambansa da wurin zabensa. Ana ba su kuɗi 5,500. Kowa ya san wannan a jihar Bauchi.
Shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi, Malam Ibrahim Muhammad Malam Goje, ya buƙaci da a baiwa 'yan jarida dama na shiga ko'ina domin gudanar da ayyukansu.
Amma na ji hankalin hukumomin da abin ya shafa, musamman ita hukumar 'yan sanda da kuma hukumar zabe ta ƙasa a nan jihar Bauchi. Sau da dama za ka ga lokacin da ake zabe, yayin da 'yan jarida suka nemi shiga wani waje, musamman ganin shi kwamishinan 'yan sanda ko ganin bangaren hukumar zabe, sai ka ga hakan ya musu wahala. To wannan abu ne da gaskiya da ba zai haifar da tsami ido ba. Ya kamata daga farkon shirin har zuwa ƙarshen lokacin da za a sanar da sakamakon zabe, yan jarida ya zama suna da damar da za su iya kutsawa ko ina wurin da wato doka ta ba da umarni a shiga.
Akwai jam'iyyun siyasa guda tara da za su fafata domin neman kujeran sanatan Bauchi ta Kudu. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To gaida na musamman daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka, inda wasu mambobin kwamitin daraktocin hukumar tashar jirgin ruwan Najeriya suka zo ziyarar aiki. Daga cikinsu akwai Alhaji Umar Shaibu, wanda Jumai Ali ta tambaye shi musabbabin zuwan su Amurka din tare kuma da kai ziyara ta soshin jiragen ruwan Amurka. Sai Alhaji Umar Shaibu ya ce,
jiragen ruwa da suke zuwa wajensu sun fi nama yawa, yanda su kuma suke tafiyar da ayyukan kwashe kaya idan jirgi ya zo da wuri ba tare da ɓata lokaci ba, kuma bayan yanda muke samun ɓata lokaci a yanda muke namu. Irin kayayyakin da suke amfani da su na wannan kwashe kayayyakin da kuma ya suke magance matsalolin motoci, tare manyan motoci masu kwashe abin ga kayan nan daga jirgin ruwan a shigar da shi kasan abin ga America.
Kaman kwantena kake nufi?
Kaman kwantena.
Eh, to.
Kin san a wajenmu mukan samu matsala idan aka dauki wa'annan kayan za a fito da shi. Akwai wanda ake kira gridlock, wato motoci da suke toshe hanyoyin shiga da fita a fafa. Ya suka yi irin domin suna samun irin wannan matsalan, ya suka yi wajen magance irin wannan cinkoson yana cin abubuwan da muka zo muka duba. Mun kuma zo mu akwai abin da muke kira master plan, wato abin da ake kira taswira kenan ko
shiri.
Shiri master plan na wajen abin ga shekaru 25 yanda za mu sake kintsa filayen jiragen ruwan Najeriya.
Wato kuna son ku yi musu kwaskwarima ne?
Muna son mu kwaskwarima mu inganta abin nan irin yanda muke tafiyar da ayyukan namu. To abubuwan suna nan da yawa, mun dai kokari mun tafi kuma mun fahimta abubuwa da yawa da muka zo muka duba irin da suka tafi da nasu.
To bisa abubuwan da kuka yi nazari ko kuma kuka koya, wace tsaraba za ka kai gida Najeriya?
Tsarama da zan kai gida Najeriya game da wannan yanda suka tafi da nasu. In kika lura irin cranes wato abubuwa masu abin da kwashe kaya da jiragen ruwa su sauke idan jirgin ruwa abin ga yazo. To mun koyi irin wannan akwai domin tabbas ayyuka yakin da ake wannan ayyuka ba mu da su a Najeriya. To ya za mu yi mu samu irin wannan a kayayyakin? Suwa za mu iya abin ga za mu kirawowa su zo su duba abin ga, domin dole sai mun samu wanda za su zo su duba wanda za su abin ga namu din, sannan mun kuma ga wa za mu engaging su taimaka mana irin wannan aikin. Mun koyi abubuwa da yawa ire-iren wannan mun koyi su kam tabbas. Da kuma ya za mu magance wannan cinkoso da ake yi a hanyoyin shiga tashoshin jiragen ruwa, kamar matsalan da muke samu ha abin nan a fafa grido. Wani kamfani za mu iya zuwa za mu kirawo su suba yanda za su mana namu kuma ga yanda za mu gyara namu.
Yanda za a rage wato cinkoson kenan ko?
Haka ne insha Allah.
To kana ɗaya daga cikin daraktan zan ce amintattun hukumar jiragen ruwa ta Najeriya din nan. Menene bambanci tsakanin gwamnatin Jonathan da ta yanzu akan yadda ake tafiyar da tashoshin jiragen ruwa a Najeriya?
To akwai bambanci da yawa. Wato abu na farko shine ba'a yanda ma'aikata suke aiki ba tare da cin hanci da rashawa ba, da kuma yanda ake karban kuɗi wato haraji da su kamfanoni da suke hurɗa da Nigerian Port Authority. A lokacin Jonathan an bar suna cin karansu ba babbaka, domin yawanci duk haraji da ya kamata a ce su biya saboda wannan ayyuka da suke yi ba a karɓa.
To gaida Hajiya da wannan hirar, za a ji ci gaba wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Kafin mu ci gaba ga wannan,
gonga alhamdulillah ne maji Allah ayanda ta matori sai na sahel ayi kala ko wiya pulo nano fulfulde kano kulari ayi nano fulfulde mun fulfulde wana goto koy kasi am apesa anita
da fulla na gambo yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na fara hira da malama Hawwa Liman, mai masana'antar ɗinkin Africa a baya, inda ta bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta, ta kuma yi bayani akan wasu daga cikin matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban bayanin ta akan matsalolin mata da suka tattauna a wani taro da suka yi a Ingila. Ga malama Hawwa.
Matsalar yoyon fitsari duka waɗannan abubuwan za ki ga har yanzu muna da su cunkus a nan. Gwamnati suna yin hubbasa, amma me ake cewa dambu idan ya yawa baya jin mai. To shi ne kiran da muka yi na shi ne cewa har yanzu ya kamata manyanmu, ‘yan kasuwanmu, malamanmu, kowa yana da hubbasan da zai yi, yana da taimakon da zai iya kawowa a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ga cewa mace an ba ta dama. Ta yi ilimi mai zurfi, misali importance in ilimin nan na ya mace. Ba an ce wai mace dole in ta karatu nan sai ta yi aiki ba. Ilimin ya mace za ta taimaka wa nata yaran. Bayan ga wannan taimakon, misali da ce tun da aka zo aka kawo, yarinya ce mace ce ta zo ta yi aure amma saboda rashin ilimi, maganin ciwon kunne ta sa ma yaron ta a ido. Irin na matsa wannan a ƙarshe yaron ya makance. Tun da duk irin wannan yana faruwa ne saboda me? Saboda rashin ilimi. To kuma ana amfani da addini a tauyewa ya mace haƙƙi. Wasu abubuwan wallahi ba yanda musulunci ya faɗe su ba haka ake yin su. Kawai dan a kai ma wata manufa sai a zo a kafa abu a ce saboda addini. Kuma in kika duba wani abubuwan yanda ake idan ana amfani da addini yanda Allah ya umarni, yanda Allah ya ce ba za mu samu level of talaucin da nake da shi a nan ba. Kuma musulunci na ai da matan da suka bawa addinin musulunci gudunmawa matuƙa. Kuma research ya nuna cewa ƙasashen da suka bawa manufofin da suka ƙarfafa mata sun ci gaba matuƙa ta fannin tattalin arziki. Saboda ne ita mace idan ta samu kowa ya samu. A Najeriya yanzu da mata da yawa waɗanda maza sun rufe kawo musu ɗanyen abinci su ajiye musu.
A wajen wannan taron da kuka je, bayan da aka tattauna waɗannan batutuwan aka duba su, ko an iya kawo wasu dabaru ko shawarwarin da za a kauce ma irin waɗannan matsalolin?
Ƙwarai an fitar da su tunda taron shi mun yi shi ne kamar kwana biyu kafin su shugabannin ƙasashe su kuma su fara nasu taron. To ƙudurrukan da muka fitar da su sai aka miƙa musu. A cikin abubuwan da aka fitar da shi da tsarin da aka fitar da dangane ɗaya ta fannin ilimi, an fitar da manufa ta wadda ya kamata a creating a living environment na ita ya macen. Yanayi mai kyau ita ma ya macen a bata wannan damar. Sannan kuma ta fannin kasuwanci aka yi maganar ta yanda ya kamata a fito da strategy wanda ita ya mace za ta iya samun dama kamar ta kai musamman rance misali. Sannan aka yi maganar technology fasahar zamani. Aka yi maganar yadda za a yi amfani da fasahar zamani a ƙarfafa wa matan gwiwa. Sannan muka yi maganar language barrier wato yare an yi maganar cewa ya kamata a ringa fassara abubuwa da yawa zuwa yaren mutanen guri ta yanda za su amfana da ci gaban zamani ba kamar yanda komai ke zuwa kamar a turance ba sai ki ga dama ce mace amma saboda ba za ta iya karantawa ba wannan damar ta wuce ta sannan akai maganar issue din private sector kamar yanda social enterprise ɗan kasuwan ya zamana cewa idan suka kafa kasuwancin su ya zamana ba riban ne kawai ba a'a daga cikin riban wani percentage kamar suna dubawa ya zamana sun dawo da shi cikin gina al'umma
to sannan kuma bayan haka kin ce kun zo nan birnin New York kun tattauna akan batutuwa da yawa ciki har da yaki da ta'addanci to kamar a wannan taron wanne irin hanyoyi ne aka ba da shawara yadda za a taimakawa matasa kada su samu kansu cikin irin wannan tarkon na ta'addanci
to a wannan tattaunawar da muka yi gaskiya mafi rinjaye abin da ya fi daukan hankali shine samar wa matasa aiki ne saboda musamman a sub-Saharan Africa kamar a ce a Nigeria abinda aka lura da shi yawanci matasan nan ana samun jan hankalin su ne ta rashin aiki to hanyar da aka duba aka ga abinda ya kamata a yi shine a samar musu da wani yanayi na yadda cewa ko da ba su karatu ne zurfi sosai ba zai zama da cewa suna da aiki ne na yau da gobe sannan kuma an yi magana ta kan yanda za a ringa ba da ilimin addini da daidai ba kamar wanda za a zo a brainwashing matasa ba a sa musu wata aƙida kada a zo a amfani da rashin sanin su ko jahilcin su a kafa musu wata aƙidu a nuna musu cewa fa wani jihadi na daban wanda zai zo zama da cewa ya haifar da matsala a cikin al'umma so duka waɗannan suna cikin abubuwan da aka tattauna
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Hawwa Liman da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken an kaddamar da dakarun sararin samaniya na Trump a Pentagon a matsayin bangaren soji mai zaman kansa. Labarin ya ci gaba da cewa mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya ba da sanarwa a jiya Alhamis cewa Pentagon ta fara shirye-shiryen kirkirar dakarun sararin samaniya wani yunkurin kirkirar sabbin sojoji na farko tun shekarar 1947. A watan Yuni, shugaba Donald Trump ya yi kira da a kirkiro da bangare na shida a cikin sojojin Amurka don su bi sahun sojojin sama da sojojin kasa da sojojin ruwa da na Marine Corps har ma da na tsaron gaba. Shirin na ranar Alhamis da ke da bukatar izini game da kudade daga majalisa zai samar da dakarun da za su kare tauraron dan adam daga hare-haren da sauran haɗarurruka da ka iya shafar tauraron na dan adam. Kasashen China da na Russia su ne abokan hamayya Amurka a harkokin samaniya. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken mun yi Allah wadai da kyama Washington DC ta shirya wa gangamin ralin masu kishin fararen fata labarin ya ci gaba da cewa magajiyar garin gundumar Colombia da shugaban yan sandan gundumar ta Colombia sun yi alƙawarin tsaurara matakan tsaro a jiya Alhamis domin ralin masu kishin fararen fata da kuma masu ralin nuna kyama gare su domin murnar zagayowar ranar da aka gudanar da ralin masu kishin fararen fata da ya karke da tashin hankali a bara Chief Peter Newsom ya ce za a haramta bindigogi a wajen ralin har ga waɗanda ke da izinin rike bindigogin ya ƙara da cewa za a raba masu kishin fararen fatar da waɗanda ke adawa da su duk da cewar duka al'ummar biyu na da izinin gudanar da taron a kusa da fadar Amurka ta White House sai mu leƙa jaridar The Washington Post jaridar ta rawaito labari mai taken zaman sauraron shari'ar Paul Manafort kwana na 8 ma'aikacin banki ya ba da shaidar cewa bai kamata Manafort ya samu bashin banki na dala Amurka miliyan 3,400 ba da a ce bankin na da masaniyar gidan da yake zaune a New York na haya ne ba nasa bane labarin ya ci gaba da cewa Paul Manafort wanda ya taba zama shugaban kamfe na shugaba Trump a baya na zaman shari'a a kotun gwamnatin tarayya da ke Alexandria sakamakon almundahana da damfarar kudaden haraji da ake zargin sa da su masu gabatar da ƙarar na zargin bai biya kudaden haraji kan miliyoyin kudaden da ya samu a ayyukan da ya yi wa jam'iyyar Ukraine mai alaka da Rasha ba game da zuwa ƙarya domin karɓar bashin kuɗi a lokacin da kuɗi suka daina shigar masa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Kage da Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum murya Amurka, daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga ɗan uwana ɗan Najeriya, don Allah a tausaya ma Najeriya, a yi mata addu'a. Matsalolin Boko Haram da kidnapping da barayin shanu da masu zata kuɗin ƙasa da masu yaudar ƙasa sun yi mata yawa. Allah kawo sauƙi, Allah kawo mafita, Allah kinci Najeriya da ƴan Najeriya. Daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Azzaluman Najeriya, azzaluman Arewa, wallahi lokaci yayi da za ku san cewa kan mage ya waye. Domin mun san tun bayan zaben 2015 kuke ta kokarin yadda za ku yi ku dawo ku sake handamar kasan nan. Yasa kuka ba jan majalisun tarayyan kudurin cewa kada su amince duk abin da Baba Buhari yake so. Haka kuma ku gwamnoni manyan ƴan kasuwa, an ba ku kwangila ku tsawwala farashin kayayyaki, kuna fakewa da dalar Amurka da faduwa da tashin darajar takarda ta naira. Wasu ƴan siyasa mara sakishin ƙasa makasa ƙasa na amfani ta hanyar ruru ta wutar rikici tsakanin kabilu da ruru ta rikicin addini da kuma na bangaranci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Alhaji Musa American Sea kiɗin Najeriya mazauni Owari. Ina kira ga Dr. Rabi Musa Kwanku, su ba ganin wai suna samun jama'a suna koma BDC. Waɗanda sun koma ƙura'a ita da su kaɗawa, kuma wani ƙura'a da ke gari sai ƴaƴansa. Insha sha Allah talakan Najeriya suna tare da babbar bari. Wannan mulki ba za su same shi ba in Allah ya yarda, sai har ya zama da yarda Allah. Don haka ina ba shawara wannan mugun da ya koma ya dawo gidansa na kware.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a mun fa a takeice.
Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.2 ta fadawa yankin tsibirin Lombok da Bali na ƙasar Indonesia a jiya Alhamis, lamarin da ya sa mutane suka shiga cikin yanayi na ɗimuwa bayan girgizar ƙasa da ta auku a ranar Lahadi a yankin wacce ta halaka sama da mutum 300. An ga jama'a a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke yankin na Balin suna ihu suna gangarawa ta matattakala mai amfani da lantarki tare da yin guje-guje a babban ɗakin jira na filin tashin jiragen. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta fara ɗaukan wasu sabbin matakai na ƙirƙiro da rundunar soji ta sararin samaniya nan da shekarar 2020 da nufin zama cikin shiri domin barazanar da ka iya tasowa a wannan sabon filin daga. Yayin da yake jawabi a ma'aikatar tsaron ta Pentagon a jiya Alhamis, Pence ya ce lokaci yayi da za a rubuta wani sabon babi a tarihin dakarunmu domin su zauna cikin shirin zuwa fagen daga na gaba. Yana mai cewa lokaci yayi da Amurka za ta kafa dakarun duniyar samaniyar. Ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan agaji irin su Save the Children da Doctors Without Borders suna ci gaba da nuna matuƙar fushinsu tare da yin alawade da dakarun da Saudiya ke jagoranta wajen kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi waɗanda suka halaka akalla mutum 43 a ranar Alhamis a Yemen, waɗanda aksarinsu ƙananan yara ne. Akalla mutum 60 ne suka jikkata baya ga waɗanda suka mutu. Ɗaya daga cikin makamai masu linzami da aka harbo ya faɗa akan wata motar bus dauke da ƙananan yara a ciki.
To nan muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansu, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin da Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.